Waɗannan buƙatu na shugaban ƙungiyar ta One Nigeria Muhammad Salih Hassan ta zuwa ne a daidai lokacin da wasu ƴan Najeriyan daga yankin arewacin ƙasar suka ɗauki matakin gudanar da zanga-zanga da bayyana ƙorafe-ƙorafensu ta yanar gizo don jawo hankalin gwamnati ga mawuyacin halin da yankin arewa ke ciki.
Ba wanda za a ce maka wai an je ana kama ƴaƴan ana ɗauke su a ce wai muna cikin jin daɗi, ba mu jin daɗi, ba wanda yake jin daɗi. Shi ma shugaba Buhari baya jin daɗin al'amarin, dukkanmu sai kowa yake akan wannan al'amarin cewa masalahan yanda za a yi a yi magani shi, kuma tabbas zanga-zanga ba zai yi magani shi. Arewa a yanzu kamata ya yi mu nutsu. Na farko shine mu sa Allah a gaba, na biyu mu yi ladabi wa shugabanni kamar yanda addinanmu biyu na Krista da Islama ta nuna mana. Yanzu ba alheri bane mutumin arewa da yake cikin wannan hali na kakanika yi ka zo ka gaya mishi cewa a zo a yi zanga-zanga, kuma kana kira ne ma ba wai zanga-zanga kadai hakan nan ba. Wato in ka saurari bayanan mutanen nan ma maganganun da suke nunawa ma violent protest suke magana akai, duk ƴan siyasa ne suke tunzura waɗannan mutanen.
Amma ga wasu ƴan Najeriyan waɗannan maganganu ba haka take ba, ta hanyar zanga-zanga da kiraye-kiraye ta yanar gizo kadai ya rage wa talaka da gwamnati za ta ji kukan sa ta kuma san halin da yake ciki.
Yanzu tura ta kusan kai bongo, wanda dole ne zamu fita mu nuna ma gwamnati yatsa ta kowane hannu don mu tabbatar an kare dukiya da kuma rayukan al'umman kasar nan, musamman abubuwan da yake faruwa in ka bi hanyoyin kasar nan gaba daya, baka da inda kake da kwanciyar hankali sai kaga ka isa lafiya. Dole ne mu tashi mu yi magana, kuma in gwamnati tana bacci ta farka da irin wannan bala'in, don har inda suke abun nan zai same su, kar su gani suna zaune da jami'an tsaro da sauransu. Akwai abun da yafi karfin jami'an tsaro, ba za su iya tare su ba wallahi.
Shugaban kungiyar matasa ta Arewa maso gabas kenan Alhaji Abdulrahman Bubakacham, ita ma fitacciyar yar gwagwarmaya Aisha Yusufu tana jagorantar wani gangami a yanar gizo.
Dalilin da yasa na bude wannan shafi inda nake so ƴan Najeriya su sa hannu a wannan petition din da kuma kudurorin da muka fitar da su na cewa muke so yau da mun waye gari a Najeriya, ba abin da ya kai arha a Najeriya kamar ran dan adam. Kuma duk gwamnatin da yake ba za ta iya kare rayukan jama'a ta ba da dukiyoyin jama'a ta, to ai wannan babu amfanin gwamnati din. So shi yasa muke kira ga gwamnatin Najeriya cewa ya kamata ta fito kuma ta tabbatar cewa rayukan mutane an kare, rayukan mutane an kare, dokokin mutane.
A nasu bangaren kuwa marubuta na Arewa a yanar gizo takardar korfi suka tura wa hukumomin tsaron kasar kan matsalar. Comrade Abbas Hanifan Tami shike zama shugaban kungiyar na kasa.
Duba da irin halin da al'umma suke ciki, wanda muke ganin bai kamata a ce Najeriya har yanzu bata wuce wannan matakin ba, muna ƙara jan hankali gwamnati da kuma hukumomin tsaron, za mu zuba ido mu gani irin matakin da hukumomin tsaron za su dauka game da kashe rayukan mu da ake yi ba gari ba dalili. Kuma insha Allah duk wani abu na gudunmawa da hukumomin tsaron suke bukata mu ba su a ta wajen wayar da kan al'umma, domin a ba su haɗin kai, duk za mu ci gaba da yi kamar yadda muka musu alƙawari a cikin takardar. Kuma muna ƙara kira ga hukumar ta ƙara tsauran bincike akan wannan abubuwan da ke faruwa, ta gano a ainihin inda za ta warware wannan matsalolin a faɗin Najeriya baki ɗaya, cikin mun Arewa, wanda da shi muke alfahari.
Ɗaya daga cikin ginshikan demokradiyya dai shine faɗin albarkacin baki ba tare da fuskantar wata barazana ba. Yanzu abin jira a gani shine irin tasiri da irin waɗannan kiraye-kiraye za su yi wajen fargar da gwamnati abubuwan da ke damun jama'a ta. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.